نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا 26 watan Dhulqa'da Hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam 1447 wanda ya daidai da 13 ga watan 5 shekara ta 2026 muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin Bulughul Maram na Adillatul Ahkam muna cikin kitabul jami littafin da ya tattaro wato ladabba da halaye kyawawa wadanda ya kamata musulmi ya dabi'anta da su ya aiki da su malam yace annabi Hurairah radiyallahu anhu ya gane babul birri was silah yawa باب البر والصلة باب ديك بيان البر والصلة وتوكوت تاوى دكما سادر دزمنج شيني باب النظام تاشا البر سننا ابني شيني كوت تاوى مي بيان شتان والبر حسن الخلق هذا الله يفسر البر شيني وتوكبيع مي كو الصلة كما شيني سادر دزمنج الله يتمكن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله قيل هذا من زن الله سكالة تبتا قريشي ياتي من أحب دوان ديكي سن أن يبسط له في رزقه أيلوى تامي أرزقش معناه باش أرزقي من يلوى shimfadaddan arziki mai yawa wa an yun sa'alahu fi athari kuma a jinkirta mashi a cikin wato rayuwar shi ko a cikin sawun shi fal yasil rahima wai sadar da zumunci shi akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari abaitar da wannan hadisi wannan hadisi yana yin dole akan falalar sadar da zumunci cewa a cikin sadar da zumunci akwai albarka mai yawa akwai samun arziki mai albarka mai amfani mai dadin ci a cikin sadar da zumunci kuma akwai mi akwai jinkirta ma mutum ko kuma sanya ma mutum albarka a cikin rayuwar shi hadisai suna da yawa wannan ɗaya daga cikin hadisai ne wanda suke bayanin falalan da matsayi da muhimmancin sadar da zumunci a cikin rayuwar mutum akwai wani hadisi wanda Imam Tirmidhi ya rawaito wato daga Abu Huraira dai radiyallahu anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lalle sadar da zumunci wato tana kawo soyayya cikin dangi sannan kuma tana sa dukiya ta hayyawa ta yawa sannan kuma tana sa azinkirta ma mutum a cikin ajali a cikin lokacin mutuwa sha kara ma mutum kaga dai kusan da wancan da wannan duk dai bambanci kawai akwai soyayya a cikin mi a cikin dangi iyalin da suke wato zumunci da juna to suna samun kaunar junan su da son junan su a tsakanin su muna ganewa ko wani hadisi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace sadar da zumunci da kuma ainihi wato kyakkyawan makwabtaka suna raye gidaje kuma suna karawa a cikin shekarun mutane da haka dai addinin musulunci addini ne wanda yake ja hankalin mu yake kwadaitar da mu ga madan mu zangi sadar da zumunci a rayuwar mu wannan hadisi manzo Allah yace lalle sadaka da sadar da zumunci Allah ta'ala da su yana karawa mutum rayuwa kuma da su Allah ta'ala yana kare mutum daga muguwar mutuwa mummunan mutuwa mana suna taimaka ma ka mutu da imani mana ka cika da imani ya zaman to karshen rayuwarka ka mutu kana da imanin ka a haka wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana muhimmancin mana dai hadisi suna da yawa wadanda suke bayanin muhimmancin sadar da zumunci okay nan babu abin da ya rage gare mu sai mai kokari zan ki sadar da zumunci wannan hadisi akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari fitar da shi malamai suka ce ya za a hada tsakanin wannan hadisi da kuma fadar Allah subhanahu wataala فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا أجل يزول تو بذا أجل كرتاب متعنبا سأل ننكما بذا سقبا تاجل انسف فيكما دي سيادون دون دي جسو أكارا مش ودا أجل يزول سي أكارا وإذا كي سادت دي زمانج وسمع لما يسكت شيء wato sune mafi yawan malamai suka ce abinda hadisi yake nuni hadisi yana bayani ne karin ana nufin albarka a cikin rayuwa rayuwar mutum saboda yana sadar da zumunci sai Allah ya sa mu rayuwar shi albarka ta yadda Allah zai datar da shi zuwa ga aiki na da ya zanki biyayya ga Allah subhanahu wataala biyayya ga maiki da kuma ainihin raye lokacin shi ya zanki raye da lokacin shi ainihi da abin da zai amfani shi a nan duniya da abin da zai amfani shi ranar lahira da kuma kiyaye lokacin shi daga bata lokacin ba da wani abin da yake mai amfani ba shi yake nufi kuma malamai suka ce karin haka din yake kara me yasa saboda da lokacin da kara duka rawa ne to me abin da yake zai kara kuma sai wasu malamai suka ce karin haka ake nufi kari ne Allah ya gara ma ya kara ma muna ganewa ko to saboda amma dai wanda yafi kusa shine albarka cewa Allah subhanahu wataala zai sa ya mara mutum rayuwar shi albarka saboda mabarin mi saboda mabarin wato kyautatawa da yake sadar da zumuncin da yake saboda haka sadar da zumunci ibada ce wadda bai kamata musulmi ya zanki wargi da ita ba Allah ya samu dace hadisi na gaba wa an jubair ibn mut'im radiyallahu anhu haka ne ko qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah jira da aminci Allah su kare tabbata gare shi yace la yadkhulul jannata qati'un wanda yake yanke zumunci bai shiga aljanna yani qati'a rahimin yana nufin mai yanke zumunci muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi wannan hadisi yana nuna mana muhimmancin wato sadar da zumunci da kuma rashin alfanu da alkhairi da zai faru a cikin rayuwar mutum in baya sadar da zumunci Allah da yake ba mutum duk wani alheri babba alheri a ce baka samu aljanna ba ayin ke ma da wani alheri dan da abin da ka samu inda baka samu aljanna ba kai asara domin can ne karshen inda kowa za ya da zangwashi daga nan babu wata rayuwa da za ta kara faruwa kuma shikenan to baka samu ba ba kai asara ba to Allah raba mu da irin wannan asara wani hadisi wanda aka rawaito daga Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu laifi babu wani zunubi wanda ya dace Allah ta'ala ya gaugauta kama mai shi da azaba a nan duniya baitin azabar da Allah zai jinkirta mai ranar lahira kamar sa yanke zumunci mana babu wani laifi wanda ya dace ya jancanta ya kamata Allah ta'ala ya saurin kama mai shi da azaba tun nan duniya kuma ta lahira na tun najirin shi kamar mutum yanke zumunci mana yanke zumunci yana daga cikin manya-manyan laifuffuka yana daga cikin zunubai manya Allah ya kare mu haka Imam al-Bukhari ya fitar da wani hadisi a cikin littafin al-Adab al-Mufrad hadisin Abu Huraira cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyukan al'ummata ana kawo su ana bujiro su amma di can rana Alhamis mana daren Juma'a ke rana Alhamis da dare da marice duk za a karba ayyuka amma ba za a karba aikin mutunan da yake yanke zumunci ba mana duk ayyukan bayi duk za a karba amma banda aikin mutunan da yake zumunci shi Allah ta'ala sai cika ku karbe shi kuma da mai abun shi kaga wannan ya nuna cewa lalle wato sadar da zumunci ibada ce mai girma yake zumunci kuma laifi ne mai girma wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace rama Allah ta'ala ba ta sabka a cikin mutanen da a cikin su akwai mai yanke zumunci rama Allah tana ta sabka amma da ta zo ta iske cikin mutane shi mai yanke zumuncin ya jama mutanen shi ba rama ba ta sabka cikin saboda shi wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace kohim sama ana lallafe su ga wanda yake mai yanke zumunci ana gune ma kowa amma banda wanda yake yanke zumunci ga kenan ya nuna wato yanke zumunci wato zunubi ne mai girma zunubi ne babba wanda ya kamata musulmi ya nisance shi ya kaurace mashi Allah subhanahu wataala mun sha karantawa bala saytum in tawallaytu an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahum Allah fa asammahum wa a'mi absarahum aji Allah ta'ala ya ce waɗanda suka yanke zumunci to Allah ya tsine masa albarka kuma idanun su ma ya mira su makashi kawai sakamakon me saboda sun yanke zumunci ka ce na yanke zumunci ba karaman laifi bane mu bare na shi laifi ne wanda kana ji an ce fa idan mai shi na cikin mutane rahama Allah ba ta sauka ashe kaga ashe ba wani abun mamaki bane ba wani abu bane wanda ya kamata mu yi wasa da shi ba mu ga rayuwar mu kullun tana ci baya saboda wallahi yana daga cikin abubuwan da muka yi watsi da su sadar da zumunci abun mamaki ma in ana nesa da nesa shi ma ba uzuri bane to ana zanna gida guda ba zumunci gida guda muke duk gidan gado muke ga kowa ta ga kowa ga gasha mukin ka ga nau amma da ni da kai wa da kani ne ba mu magana kaga wannan shine bala'i in ma muna nesa yawa kai kana yan daka ni ina faganin ko kana maradawa ni ina alidan tsoho kaga mun dan yi nisa duk da haka nan ba uzuri bane a ce ba mu zumunci to ina gidan mu guda can wurin shigan mu guda ɗaya ne in mun shiga ne kowa ya wajen iyalin shi amma ba mu magana shekara da shekaru ba mu magana ranar sallah ba za mu ce da Allah wannan gaba ta isa haka nan ba irin ma a ɗanyi mitan a ɗan huta na kwana biyu in ji yan baloko to irin shi ba a yi in sallar ta wuce kwana biyu kuma kowa kama huskar shi ba a yi sallah babba in ta zo haka babu wata sabga da za ta zo ta iyali na ko ta iyalin ka wanda za mu ci a sasanta haka nan cikin wato gumi da rehe baki da bata huska za mu ga addu'a ayi wannan sabga kowa ya wace ko nan din ranar da ake ta murna gidan zaka samu da ni da kai muna ta yi mu juna huska kana can inuwa wacce inuwa ni ma ina wacce inuwa ina wani kaga ya canga ta sai ka gaya mashi shi ma haka nan za ya ce mani ta cire rayuwa ce wannan to mutane inda akwai irin waɗannan cikin su rahama Allah ba ta sauka mana wata rahamar da muke so ta musamman ta sauka a cikin rayuwar mu ji daɗi mu samu ci gaba cikin rayuwa ba za mu samu ba wasu bukatun mu Allah ta'ala sai ya hana saboda a cikin mu akwai kuma muna kallo mun ki sasanta mutanen mun ki zaunar da su sai mu zannar da su mu sasanta su mu ja kunnan kowa mu ba su tsoro mu ce to in ba ku bar wannan gaba ba in ba ku bar wannan yake zumuncin ba to cikin ku kawai wanda ya ƙara zama wurin mu mu ba ro mu da amma sai kaga wannan yana da yan goyon bayan shi abin da yake daidai ne saboda shi ke babba karamin yare na shi shi ma wannan sai samu yan goyen baya su ma su ce dan yana babba sai rena ka shi ya heka ai ta suka kowa shedanu kuma kowa sai ya dauka duk wanda ya raba ka da dan uwanka ya cuce ka duk wanda ya zo ya raba ka da dan uwanka to kanka saurare shi shedani ne ba mutuna Allah bane dara kuma neman mu kanmu tausayin Allah da jin ka Allah da taimako Allah cikin rayuwar mu ta hanyar biyayya ga dokar Allah abinda Allah ya ce mu yi abinda Allah ya ce mu bari ta haka ne zamu samu mi zamu samu rahama Allah da taimako Allah cikin rayuwar mu da biyan bukatun mu da samun jari da samun kasuwa da samun aiki da yaya masu albarka duk zamu same su ta wannan hanya amma idan muka ce ba haka zamu rayuwa ba to shikenan shi ma Allah subhanahu wataala sai ya rike kayan shi alkawarin shi ne da zai ci da ka zai baka abubuwa ba zai bari ba amma ni duk lokacin da ka tinkare shi da wata bukata to sai ya hana ka saboda shi ma ya ce kai kakiya Allah ya kiyaye amin don haka waɗannan hadisi duk suna nuna mana muhimmancin sadar da zumunci na farko yana nuna mana muhimmancin sadar da zumunci na biyu kuma yana nuna mana wato muhimmancin ko kuma rishin mahimmancin yanke zumunci bai da wani alheri sai sharri Allah ya kiyaye hadisi na gaba malam yace wa anil mughirati ibn shuba nan ne ko an karbo daga mughira dan shuba radiyallahu an yarda Allah ta kare tabbata gari shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah tira da mun ce Allah su kare tabbata gari shi قال يجي إن الله للي الله سبحانه وتعالى حرم عليكم يا رمتامكو حقوق الأمهات الله سبحانه وتعالى يا رمتامكو سابا ما أوعي كيو ياغا أوعي كين كوتا تاما أوعي الأمهات ما لم يسكى جمعيننا الأمها al-ummahatu wala dai al-ummahatu mana nuga ce ta kalma al-ummu ka san da larabci ka yi samun kalma guda tana da luga wurin fadin ta ko dai a mata kari dai ita dai ce ko kuma canza mata wasali dai kalma guda dai ce to ana cewa al-ummaha kuma ana cewa al-ummu amma ita al-ummaha ba amfani da ita sai wurin mai hankali ba na sai ga dan adam amma al'ummu ana amfani da ita ga kowa ana amfani da ita ga doki da jokki da raƙumi da taguwa da saniya da akuya da tinkiya duka ana ce musu ni ana ce musu al'ummu amma al'umma ba amfani da sai ga dan adam saboda shine mai hankali ba annabi sallallahu alaihi wasallam wato yace Allah ta'ala ya ramta muku saba ma uwai abin da yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake banci uwa ko uwaye mata a nan gurin da an batu saboda manzo Allah ya kara bayyana mana girman haƙƙinsu in ba haka ba shi ma uba an hana dan an ce ummahatu uwaye mata ba a ce uba kuma ka saba mai ba a yadda aka haramta na uwa haka aka haramta na uba yadda bai kamata ba ka saba ma kai tawaye ga babanka to haka ma yadda aka hana ma uwa haka nan shi ma aka hana mishi ba na duk hakkin duk ɗaya ne muna ganewa ko bai kamata ba ka cuta ma babanka kamar yadda bai kamata ka cuta ma mahaifiyarka ma kamar yadda ya zama wajibi ka kyautata ma mahaifiyarka to haka ma ya zama wajibi ka kyautata ma babanka dukkan su kowa yana da muhimmanci da Allah ta'ala cewa sunil insana bi walidai mahaifan shi guda biyu amma sai ya nuna kamar ita uwa ta fi shan wahala wurare guda biyu da Allah da ya faɗa sai ya nuna uwa ta fi shan wahala to sunil insana bi walidai hamalathu ummuhu wanan ala wan mun yi ma dan adam wasiya kyauta ta ba uwayen shi guda biyu uwa da uba sai Allah ya ce to ita fa mahaifin shi ta dauke shi rauni akan rauni wani wuri kuma wasana linsana bi walidayhi ihsana hamalatu ummuhu kurha wa wada'atuhu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahr kaga dana bayanin wahalar da uwa ta shani ya nuna kenan ita uwa tana da wani haƙƙi sama ga uba amma ba an ce ka kyautata mata uba ka kyale shi ba duk wanda ya kyautata ma uwar shi ya kyale uban shi to ya saba ma Allah in yaje lahira sai ya sha duka wurin Allah ka kyautata ma kowa sai dai kyautata ma uwa yafi yawa akan kyautata ma uba amma ba an ce kai banza da shi ba ka kyale shi ba kuma ko me yayi maka shi dai ne mahaifinka ba a sake mutuwo suna ba ka da wani uban in ba shi ba ko me yake yi dai shine babanka kuma kowa tsaye da kai bai san cinka ba bai san shanka ba wannan tsakanin shi ne da Allah kai ko me tsakaninka da Allah da shi yadda yake bi kai ma so kake kai labi in kyautata mashi to wasu yara sai su ce huce haushi ga su ga uwaye abinda uwayensu suka musu na rishin kula sai sun rama to ga ku ga mala'iku ku jira shakan mala'iku mala'ika ya shake ka yace me yasa ka cuta ma babanka ka gaya mashi kowa kyautata ma yaki ai uwa saboda yawan dawainiya da wahalar da take da danta shi yasa Allah subhanahu wataala yake magana ta amma kuma duk da haka ne sai ce bi wali dai uwayen dai guda biya kyautata musu tare da cewa uwa ta yi uba shan wahala kuma haka bane ta yi shan wahala ko da kai zaka je ka nemo ka kawo wahalar da take da dan nan naka yayi wahalar da kake yi kai dan kai baka da koyon banda ka je ka samu ka kawo ita za ta sarrafa ita za ta kula da shi ba kuma ta sarrafa abin da ka kawo mata wata macen ba ta da yaron da za ta tahiya ta aika ya kai mata sirhi ita za ta tahiya ta kai ta dawo ta wanke ta koma ayi me ayi nika ta zo ta tankare kuma ga yaro shi za ta kula da bayan garin shi ta kula da mawalin shi ta kula da tsaftar shi da wankan shi da wurin kwancin shi duk ita za ta yi ko kuma ga wancan wahala da ta sha ta wata tara ko wata goma ko kasa ga haka nan duk gayi nan ga ana ta kwana da yi to amma duk da haka nan Allah ta'ala kuma ya dibi haƙƙin uba saboda dai shi ma dai uban da shi aka kama aka samu wannan dadin da shi aka kama dai aka sha wahala shi ma da irin wahalar da ya sha to saboda haka kenan bai kamata ba mutum ya bambanta tsakanin oshi uban shi wani saboda tun yana dan karami uban shi ya saki uwar shi bai ma san dadin uban shi ba ko da ya tashi wurin oye girma kuma uban ya ki karɓe shi ya dawo gidan shi ya bar ta da wahalar shi har ya girma duk wannan abubuwan duka bar su da shi da Allah ne in ya tuba kai ma ya kamata ka yafi mashi wal yafu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum e ka yafi kenan ka yi hakuri ka ci gaba da kyautata ma babanka rayuwa ce wata rana kai ma baka nan da kai da shi duk gaba ɗaya kun koma gurin Allah kuma kowa Allah zai mai hisabin shi da shi daban saboda haka in ya muna na kai kaka muna na ka kyautata da haka dai Allah subhanahu wataala ya hana wato a saba ma uwaye ko a ki kyautata musu ko a cutar da su da na fassara shi da hukuku bana duk wani abu da mahaifinka yake bukata to kamar shi matakar dai bai saba ma Allah duk wata kyautatawa da za ka iya ma matarka ka yi ma ɗanka to ya kamata ka yi ma mahaifinka matukar dai suna da bukatar wannan abin to ka yi masu shi a cikin rayuwa kar ka yarda ka ki yi masu Allah ya samu dace wa wadal banat sannan kuma Allah subhanahu wataala ya hana wato binne iya mata da ransu yake ce ma wa'adul banat wato iya mata a jahiliya an zan ki binne su da ransu saboda ana kyamar su ba a san su saboda tsoron kar su jawo wata magana ko tsoron kar su zama nauyi ga mutum ko saboda dawaine su yawa gare ta ko ba haka ba domin amma dai duk hujjoji ne masu rauni duk zurruka ne waɗanda ba su dace ba Allah subhanahu wataala arziki ne ya baka in ya baka diya mata ya baka arziki in ya baka diya maza ma ya baka arziki kuma ita diya mace duk wahalar da kai mata sai ta rama amma ban da da namiji koko dan shida ma ba wahala aka mai ba shi yasa ba ma amma ita da ya mace duk wahalar da ka sha kan sai ta mido maka in dai ta samu dama ko to sai ta yi amma dan adam yana iya samun dama ya kira ba yana ma iya samun dama ya ki kyautatawa saboda haka ƴaƴa mata sun yi amfanin uwayensu akan diya maza ba dan komi ba saboda su ci da saki ina kada abin da suka samu sai su tunawa su ba da wayan kowa kansu su dauka saki saboda haka ko abinci suka yi sai su tuna uwaye bari a kai ma uwaye shi kuma da namiji gani yake to in ana dauka ana kaiwa kaman tattala da zage shi na ragewa shin kawo shi saurin karewa za su yi ko masara saboda wanda yake kawo wace tunanin shi kenan ko mutanen gargajiya da can ka bani zuwa addinin musulunci haka suke suna rufe sai ya mata in san ayi da rai sai ayi gina a ran tana kuka sai sa mata kasa kawai rai ta sai ta sai ji sai tsit to Allah ta'ala ya hada wannan Allah ya ce wa zal mawudatu su'ilat bi ayi dhanbin qutilat Allah ya kiyaye wa man anwahat kuma Allah ta'ala ya hana mutum ya hana abinda Allah ya umarce shi da ya bada abinda Allah ya ce ka bada Allah ya hana ka hana wannan abu kuna ganewa wahat kuma Allah subhanahu wataala ya hana ka ce a kawo ma'ana kai ka hana amma sai ka ce a kawo kai ba ka bada amma sai ka karbi na mutane kuna ganewa mana shine hanawa hatu kuma shine kawo hatu burhanu hati mutum guda kenan kai kawo hatu kuma ku kawo hati ya kubi ku kawo to nan hati ne mutum guda ɗaya ne kai ba ka bada amma kuma sai ka zaki cewa a baka to Allah subhanahu wataala ya hana wannan bai kamata ba wato musulmi irin wannan rayuwa ba shi ba ya badawa ya hana haƙƙi Allah manna'il lil khairi kenan ya hana duk wani alheri da Allah ya ce bada amma kuma sai zangi cewa a bada shi ya karbi sai dai ya aje sai dai abin ya shiga shi ba ya fita wurin shi ya zama kaman kaman wannan injin din na banki musulun shi wannan na'ura wadda za ka sa kanta ka yi dokuni nan a Najeriya ake ce mata ATM muna musulunta musulunta nan ba ta da suna dab to ita kaga ai baka ta zuba mata kudi ba sai dai ka dauka to kaga zama kamar irin wannan na'urai kullun sai dai a dauka ita ba a sa mata ba a sa ko ka ta ga nan sa mata shekarar da muka fara zuwa Makka naga wasu mutane sun ga mutane na ta sa na dauka kudi da nan babu ita lokaci wani ya ce bari zai ce suke dare ya je ilalla tsaya kwashi kudi kuma sai da ya je talatsawa shiru mai san karta ake sa mata ba kuma sai in ka sa karta ma sai ka wasu lace-lace sai ka sa kwad ɗinka yayi tai ya gaje ta yi shi shi ya za kawai kudi ne aka hanyar malazai da wanda ya zo ilalla tsa sai a kwaso kudi a bashi muna ganewa ko to man an wahat hanawa da kawo Allah subhanahu wataala ya hana bana Allah ta'ala ya hana ka wato ka hana abinda Allah ya ce ka bada kuma ya hana ka ka roƙi abinda bai kamata ka roƙa ba shine wannan wa kariya lakum qila wa qala kuma Allah ta'ala ya hana muku qila wa qala ma'ana kace na ci Allah ta'ala ya hana ku zan ki bada labarin na ji an ce kaza shine wannan ma'ana ba dai abin da ka ji ana wadi ba za ka zo kai ma ka karda ba sai ka tabbatar kila wa kala ba ya da kyau muna ganewa ko Allah subhanahu wa ta'ala ya hana wato kila wa kala Allah domin me kila wa kala yana kaiwa zuwa ga gulma da annabimanci da kuma ƙarya da abin da bai dace ba saboda kenan bai kamata musulmi da abin da yake tawadi kamar irin wannan rayuwar da muke yanzu rayuwar social media ko yawa rayuwar social ba ruwan mu da abin da muka gani kawai sai mu karra wani za a shiga cikin daki har har da wasu abu ya tura kawai kuma sai ku ta ku zo ya gana ku rigima ku kai ta rigima wannan ya ce i wannan ya ce a dawa abinda za ka gani cikin rayuwar sosiyo in dai baka ji labarin shiga labarai na cikin rediyo ko talabijin ba to kyale shi kawai domin su waɗannan su ne kanin labaran duniya in abu ya faru sai ka ji sun ba da labarin shi in bai faru kuma shi kenan ka kyale kawai ka kalla in abun ban dariya ne ka sha dariya in kuma abun ba haushi ne ka ji haushi ka tsaya nan wurin kar ka karda domin kana kardawa to kana karda kamzon kurege ne ya kamzon kurege ke ha kuregen ma ba kowa ya san shi ba wasu yaran tambaye su me kurege suka ce wannan da ake noma da shi to an bai sa wani ba ta zama kurege ma kurege dabba ce halitta ce daga cikin halittu waɗanda da akwai cikin daji nan daji baki baki da akwai shi amma tun da an gina gidaje an yi hanyoyi kaga duk wani su bar wurin Allah ya samu daji to lalle Allah subhanahu wataala ya hana mu kila wa qala mu bar kace nace mu bar dumumowa waɗanda ba su dace ba wa kasratis su'al ko wa kasratis su'al kuma Allah ta'ala ya hana ku yawan tambaya yawan tambaya shine ko tambayar kuɗi ko kuma tambayar harkokin addini waɗanda mutum baya buƙatar sanin su kuma ya zaki tambayar su muna gani wannan yawan gaya maka babu wata karuwa da za ka yi ga wani cikin addininka ba za su ka gyara ibadarka ba kuma in baka san su ba ibadarka ba za ta lalace ba to ko dai an hana mu yawan tambayan kuɗi kai ta roƙon mutane kuɗi ko kuma an hana mu yawan tambaya game da al'amuran addini gaba ɗaya waɗanda ba mu da buƙata yawa muna gane ba ko kamar ka zo kana tambayan wani annabi daga cikin annabawa waɗanda ba labarinsu labarinsu in ma ka same su ya shiga cikin littattafai ƙuriya ka ji mutum na tambaya shekara nawa suka yi duniya Allah ta'ala ba so yake ka san shekara nawa suka yi duniya ba so yake ka yi imani da su shikenan ka yarda annabi ne ba shikenan ba ka tambaya abinda Allah ko annabi suka ba da labari game da wannan annabi kun ba haka ba tambaya irin wannan ba ta da kyau Allah ya kiyaye saboda haka kenan ya halitta mutum ya zaki tambayoyi na addini waɗanda za su kara mai addini shi ko waɗanda zai kiyaye addini shi nan kai lalace amma waɗanda ba su shayi waɗannan ba ko ba ruwanka da su kuna gane wa ko wato abubuwa ne irin na shakatawa abubuwa ne irin na tayi daɗi yawwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ibatal mal kuma Allah ta'ala ya hana ku bata dukiya ma'ana bata dukiya shine abinda bai da alaka da addini ko bai da alaka da rayuwarka ta duniya wanda kake bukata kuma ka sa dukiyar ka ciki ira wannan shine abinda Allah ya hana mu yace wala tusrifu kada ku yi mi kar ku yi banna ku wuce iyaka innahu la yuhibbul musrifina shine bata dukiya amma yanzu aka kashe kuɗinka akan abin da kana da bukata ga addininka ko kana da bukata a rayuwarka to ba laifi wannan muna ganewa ku in zaka gina makaranta ka ta fariya babban makaranta zaka gina ba makaranta zaka kashe mata kuɗi da a yi karatun addini ko a yi karatun duniya kaga ba a yi ɓanna kuɗi ba saboda amfani za a yi da kyawun wurin da a yawan azuzuwan mutane su shiga a koya musu karatu ko ko masallaci ka gina wani ka ta fara masallaci dan karere a zuwa mai wasu dankara dankara mi ginshikai dankara dankara daba daba ai ta zuba zumunci saboda mi so kake a samu masallacin da insha Allah da iko Allah a shekara 100 ba bukaci gyaran shi ba ka san akwai su cikin duniya kai waɗannan masallatan da zaka same su kasashen Pakistan ko India ko kasashen Sumarok da sauransu zaka samu irin wannan ko Turki zaka ga masallaci annan akwai masallaci nan na Turki wanda da aka zanki sa hoton shi ga kwanoni irin nada ko ga fante ka ko ga kwalla irin tada wannan masallacin na Istanbul wannan yan shekara 500 duniya kuma yana ne yadda yake kuma da hasumiyoyi ga sunan hasumiyoyin shi waɗannan na can waje sun yi guda 50 ga sunan barkatai da irin wannan da an kashe kuɗi ba matsala ba ne saboda an yi ne saboda addinin Allah kuma saboda a doki dogon zango yawwa iyaye da kakanni da yaya da shikoki su ta amfani da wurin yana nan dindindin bai lalace ba amma abin da za a yi ba tare da irin wannan ba to ba ya da kyau kuna ganewa ko bata dukiya ne ubangiji Allah subhanahu wataala ya hana mu kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin karshen suratu wannan suratul furqan alladhina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna dhalika qawama wannan ne shine abinda wato wannan hadisi yake dauke da shi cewa Allah subhanahu wataala dai ya hana mu aikata waɗannan abubuwa don haka sai mu kaurace musu mu nisance su da abin da Allah ta'ala ya hana mu to Allah ta'ala so yake mu bar shi babu alheri a cikin aikata shi wallahu ta'ala a'lam inda muka faɗi dai da Allah ka ba mu ladar kuskure kuma Allah ta'ala ka yahi mana a kira sallah ko ko an kara yana nan daidai 8
sallallahu alaihi wa sallam take tambaya ta ce mijinta ne ya sake ta zai sake ta ana nan ran nan ba ta ƙara iddata ba sai bugu suna hira sai ce to na maida ki sai ta ce haka kawai ta ce ka maida ni ba ka nemi tambaya ta ba ni ai ina da matsala da kai ban yarda ba dama ta ce suna wulakanci din da tun da ya sake ta bai yi mata magana ba to yau ko sai bugu ce na maida ki ta ce kawai haka ka maida ni baka tambayi shara ta ba sai mai wulakanci sai ce to tunda haka ne na janye maida wa to shine suke tambaya yanzu tunda abun suna nan suna da matsala wasu su ce musu eh akwai saura tunda wannan ba suke bane wasu ce a'a ai shi ma suke ne to je suka ce a tambaye ku wai wannan magana da yace ya janye maida wa da yace ya maida ta kansa ke yake shi ma
wannan ne saki matar shi a saki guda tana cikin idda sai kira ta ta waya yace ya bi da ita kuma sai ta ce haka nan kawai daga kira na kawai ka ce ka mi da ni baka zuwa wuri na mu tattauna ka ji in na yarda ko mai ran koma gidanka ba to da ka ita ba za ta koma ba kaza kaza ka sai ce to na jayi mi da ki abin da ake tattaunawa yanzu wannan na jayi sakin kan na jayi koma wai a matsayin saki yake ko ku a ba saki bane saki guda yana nan jayewa kuma ai ba jayewa ba ta daga cikin ko da ma kalmomi irin waɗanda suke da ruwa biyu na saki ba na jaye me da ki ma'ana ki cigaba da idda ki idan har ta kare idda ba koma ba to shikenan